نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقوله والله سبحانه وتعالى ديك الدرس أدوام أولا ندري na 28 ga watan Rabi'u Tsani shekara ta 1435 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 28 ga watan 2 shekara ta 2014 na miladiyyar Isa alaihi salam, wanda muke haduwa a wannan masallaci Masjidur Rahma don karanta wannan littafi الجامع الصحيح المسند من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه الإمام المحدثين وحافظهم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برجزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. واندا أنا تكين كتاب الصلاة زامة تاشي أكان باب الشعر في المسجد هكاني wannan karo kam babu sabani ko saboda na jarraha shi na ce masa ba zan karbi hadisin sa ba sai yana bukatan mutaba'a. Kun san mutaba'a ilimin hadisi? Yana bukatan wanda zai karfafa labarin sa, in ya bani labari sai na yi bincike akan labarin tukunna. Wanda za a lura cewa a babukan da suka gabata ana bayani ne akan laduban da suka shafi masallaci, me ya kamata a yi masallaci da abinda bai kamata a yi a cikin masallaci ba. To nan Imam al-Bukhari yayi wannan babi cewa babu shi'ri fil masjidi, babin da yazo don yin bayani akan hukuncin yin waka a cikin masallaci, shin ya halatta ko bai halatta ba. Kun ga Imam al-Bukhari bai yanke hukunci akan shin ya halatta ko bai halatta ba, amma wani lokaci Imam al-Bukhari yakan yi haka amsan zai bayyana a cikin hadisin da zai kawo maka shin hakan ya tabbata ko bai tabbata ba. An fahimta? Wannan yana cikin uslubin Imam al-Bukhari. Qala haddathana Abu al-Yaman shine al-Hakam bin Nafi' qala akhbarana Shu'aib bin Abi Hamza Shu'aib bin Dinar al-Himsi annahu qala ni az-Zuhri Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Shihab az-Zuhri قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وان دوانا حكى يا شهارة واتو كنيس يا شين سونانسا أبو سلمة بن عبد الرحمن وان دوانا سنة كرقا شيء اتكين فقهاء السبعة نمدينة كو أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري شيء وياجي حسان بن ثابت صحابي من زن الله صلى الله عليه وسلم وان دوانا اتكين صحابين لسكا رايو shekara 60 a jahiliya, shekara 60 a musulunci, da shi da Hakim bin Hizam, wanda kusan da shi da kakansa da kakan kakansa sun rayu shekara 120. Sai ɗansa ya rudu da cewa abin gado ne, ya ɗauka shi ma zai rayu shekara 120, ya shimfiɗa ya yanke cewa zai kai wannan shekarun yana kai 80 sai Allah ya ɗauke shi, saboda haka ba gado ba ne shekaru ko. Amma Hassan da shi da kakansa da mahaifinsa sun rayu shekara 120, kuma ya yi 60 a Islam, 60 a jahiliya. Yastashhidu Aba Huraira, kuma Hassan yana cikin mawaka na annabin Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda za mu yi bayani a cikin wannan hadisi. A cikin sahabin manzon Allah akwai kuma Abdullah bin Rawaha, akwai Ka'ab bin Malik. Yake cewa ya ji Hassan bin Thabit al-Ansari yastashhidu Aba Hurairata, ya nemi Abu Huraira ya kafa masa shaida. Anshuduka Allah, ina tambayanka tsakaninka da Allah ya kai Aba Huraira, hal sami'ta annabiyya sallallahu alaihi wa sallam yaqul, shin ka ji annaban Allah tsira da mincin Allah su tabbata gare shi yana ce mini, ya Hassan يا كي حسان أجب كأمسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنبا الله صلى الله عليه وسلم وتككاري أنبا الله صلى الله عليه وسلم أنبا الله يكي شمس اللهم يا الله أيده ككرف فاشك قويا مسبايا بروح القدس دملائك جبريل. قال أبو هريرة نعم أبو هريرة يتي إيه فإن ككرن تونا هديسي أهكا يند إمام البخاري كاوشي إلا بذاك فيمتوني أبو با وند ونن زي إيشداك أركشن أبند أكي تي وفقه البخاري في تراجمه واتو إمام البخاري يكاو بادي يكاو ترجمة يكاو حديثي ككاسا غاني علاقر حديث دباب إناتي و ياي واكا أشكي مسلاتي أكويش أشكي ونن حديثي كاقبابوشي إمام البخاري أنا تي مكا كتكتر وصور الرواية ين حديث أمسى زي فتو مكا تي و واكا يي أمسلاتي حكا ينفعو wanda ko ya tabbata a cikin riwaya cikin riwayoyin sahihul bukhari na wannan hadisi riwayan sa'id bin al-musayyab sa'id bin al-musayyab shi ma yana cikin fuqaha as-sab'a na madina wanda ana kirga shi a wajen imam ahmad sayyidut tabi'in sa'id bin al-musayyab yake cewa a riwayan sa'id bin al-musayyab yace marra umar fil masjid umar bin al-khattab رضي الله عنه يا وتي امسلاتي واتو تشيكي مسلاتي وحسان ينشد الوكتين حسان بن ثابت ينا رير واكا كو اريواية امام مسلم نوانا حديث فلاحظ اليه سي عمر يهر ريشي يا ودتي وابن ديكي با دي دي بن كو a lokacin me ya faru a riwayar Imam al-Bukhari fa qala sai Hassan bin Thabit da yaga Umar ya harare shi sai yace wa Umar kuntu unshidu fihi na kasance ina yin waka a cikin masallacin wa fihi a lokacin kuwa wa fihi man huwa khairun minka a lokacin akwai wanda yafi ka kai Umar al-khairi shine wa النبي صلى الله عليه وسلم شن عمر يا تيا يا سابا وابن حسن يجي ما تشوى النبي الله علوك تين ينا نن إنا يوم ون واقع علوك تين ده يجي ما من هو خير منك ثم التفت إلى أبي هريرة علوك تين باين حسن يا فديك وعمر سيجو يا قرن أبو هريرة سينمي أبو هريرة yadda aka fa shaida akan cewa yana wakan a lokacin annabin Allah yana da rai bai hana shi ba wanda hadisi ya tabbata a cikin asalin hadisin muttafaqun alaihi ne tsakanin Bukhari da Muslim amma yanki mafi tsawo na hadisin Imam Muslim ne ya ruwaito shi cikin sahihin sa hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda mushrikai sun yi waka sun zagi annaban Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin annaban Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nemi waye zai yi waka ya rama abinda ya mayarwa mushrikai abinda suka fada wa annaban Allah saboda su fasaha ita ce take ci a wannan lokacin magana ta fi musu zafi akan kisa gwara ka yanka mutum akan ka gaya masa magana akan ka zagi mutum a cikin waka ya fi masa zafi akan ka zo ka kai mai farmaki ka yake shi da takobi ko da wani makami wanda shi yasa annaban Allah cikin mu'jizan da Allah ya bashi fasaha na alqur'ani kuma ya kalubalanci mushrike a wannan lokacin cewa tunda suna da'awan fasaha su zo da kwatankwacin alqur'ani mai girma saboda haka a lokacin annaban Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nemi cikin sahabansa wa zai zo ya bada amsa sai aka kawo Abdullah ibn Rawaha ya zo yayi waka bai warkir ba annaban Allah ya ce je a kawo ni aka je aka kawo Ka'b ibn Malik ya zo shi ma annaban Allah ya ce sake kawo ni sai aka kawo Hassan bin Thabit sai ya fitar da harcinsa ya ce zan jeme su kamar yadda ake jeme fata. Annaban Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a Hassan, ce wannan harcin nawa inda ka san zaki haka yake. Ce to Hassan ka dakata na sani, ka je gurin Abubakar Siddiq, shi ya san dangantakan Larabawa sama da kai, saboda kar ka je garin yin waka ni din ma ka shigar da ni a ciki. Saboda haka ka je Abubakar ya karanta maka dangantaka na cikin Quraishawa. Yace to shikenan, ya je Abubakar ya karanta masa dangantakan manzon Allah, yace annabin Allah zan fitar da kai, zan zame ka a cikin su kamar yanda ake zame gashi a cikin gari. Saboda haka Hassan da ya hau a riwayan Nasa'i ko Imam Tirmidhi kai, Aisha take cewa sai annabin Allah ya kafa masa mimbari a masallaci. Ya hau kan mimbarin shine ya fara wannan wakan da yazo cikin Sahihu Muslim, hajauta Muhammadan fa ajabtu anhu wa inda Allah fi dhaka aljaza'u, hajauta Muhammadan barran taqiyan, rasul Allah shimatuhu alwafa'u, har zuwa karshen wakokin da yayi a wannan lokacin. Saboda haka ya amsa ya rufe bakin Quraishawa, wanda wannan ya fi musu tsanani, wanda kamar yadda malaman jarhu wa ta'dil suke cewa to malamin yabo da fallasa kenan. Wato a soki mutum da harce ya fi tsanani akan aji masa ciwo da makami, saboda zai iya warkewa. Shine suke cewa jirahatu sinani lahal ti'amu wa la yaltamu ma jarahal lisan. To abinda aka ji wa mutum ciwo da shi ta hanyar wato a ciji mutum da haƙora, ana tsammanin zai warke, amma a ci mutuncin mutum da harce a zagi mutum, to wannan ya fi tsanani. Shi yasa annaban Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisin da ya tabbata Bukhari da Muslim, hadisi Abdullah ibn Amr ibn al-As, an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami afdal, yake cewa da yazo ba da amsa kaman an ce ayyu zawil islami afdal, ce al-muslim, a wata riwaya Abu Musa al-Ash'ari, al-muslim man salima al-muslimuna, sai yace min lisanihi wa yadi, ce cikakken musulmi shine wanda musulmi suka kubuta daga sharrin harcinsa da kuma hannunsa. Saboda haka anan mahallu shahid shine Hassan bin Thabit yayi waka a cikin masallaci a lokacin da annabin Allah sallallahu alaihi wasallam yake da rai bai hana shi ba. Wannan kuma bai gwada cewa masallaci ya zama gurin shashewa da wake-wake ba. In kuka lura a cikin kissar, na ɗaya ba abu ne da ya shahara cikin sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Saboda Umar da a ce wake-wake ya shahara a masallaci a lokacin, ba zai zo ya mi ya harari Hassan bin Thabit ba. Na biyu, waɗanda aka san su da wannan tun lokacin manzon Allah suna yi ne don kare manzon Allah, don yin raddi wa mushrikai a wannan lokacin. Su din ne kuma aka sani, ba a san an ci gaba da samun waɗansu sun gaji wannan wake-waken, sun ci gaba da yin sa ba. Kun fahimci wannan? Sa'annan kuma akwai hadisi da yazo cikin sunan as-sunanul arba'a, hadisin Abdullah ibn Amr ibn al-As, annaban Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa annaban Allah ya hana saya da sayarwa a cikin masallaci, da mutum ya zo ya yi shelan wani abinsa da ya bata yana nema, ya hana kuma a raira waka a cikin masallaci. Sa'annan ya hana wato taro a cikin masallaci, yin group a cikin masallaci ranar Juma'a kafin sallan Juma'a, wanda hadisin ya inganta. to anan akwai wani abu. Tunda wancan hadisi annabin Allah ya hana ayi waka a cikin masallaci, ga Imam al-Bukhari yayi babin da yake gwada cewa ya halatta ayi waka a cikin masallaci, saboda ga Hassan yayi kuma a lokacin annabin Allah, gashi Umar ya tabbatar da shi akan cewa bai mi bai tanka masa ya hana shi ba. Yaya za mu yi mu hada wa'annan maganganu guda biyu, da hadisin da yazo ya hana da wannan hadisin da ya tabbata, kuma shi yafi karfi yafi inganci. Wanda akwai ɗaya hadisin da ya tabbata cikin sahihu Muslim, sauran riwayoyin sun zo cikin sunan na Imam Tirmidhi, hadisin Jabir bin Samura yake cewa na halatti na shaida annabin Allah sallallahu alaihi wasallam sama da so 100 a masallaci bayan sallan asubahi, in yayi sallah yakan zauna baya tashi sai rana ya daga, ya fito ya daga. Sahabansa suna zaune kusa da shi suna tattauna, suna hiran jahiliya, waɗansu har wake-wake suke yi a wannan lokacin. Wani lokacin annabin Allah ya juya ya kalle su, ya dan yi murmushi kawai ya kyale su. Kaga yazo cewa wani lokaci sukan mi sukan tuna da jahiliya irin waƙoƙin da da suke yi. Wani lokaci a irin wannan Imam al-Bukhari yana da wani manhaji, kuma manhaji ne na malamin hadisi. Idan an samu hadisi ya zo akan wata mas'ala, sannan aka samu hadisin da ya karo da wannan, to akan dubi ingancin hadisin guda biyu. Idan wancan ya fi inganci, maimakon a kawo maka a ce maka wancan da ya zo bai inganta ba, sai a kawo maka wanda ya fi inganci, a gwada maka cewa wancan hadisin bai inganta ba. Kamar nan Imam al-Bukhari da ya kawo wannan, ya san da wannan wancan hadisi da ya tabbata a sunan al-arba'a, sunan Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidhi, Ibn Majah, ba su sharɗanta cewa sai hadisi ya inganta kafin su kawo shi a cikin littattafansu ba. Su dai abinda suka yi shine za su kawo duk wani hadisin da za a iya kafa dalili da shi. Shikenan. Sai aka samu hadisi a Bukhari ya zo da ya fi karo da abinda ya zo cikin sunan. Da wannan ka'ida cikin ka'idodin malamin hadisi cewa wani lokaci ba sai an bi diddigin hadisi ba, cin karo kawai zai gwada maka Imam al-Bukhari kamar ya ce maka wancan hadisin bai inganta ba, saboda ka ga abin da ya tabbata wanda ya fi karfinsa. Wannan hanya ta ɗaya kenan. Ku rike wannan ka'ida na baku, ba wai ina ce wancan din bai inganta ba, amma ina gwada muku cewa wani lokaci akan yi amfani da wannan usulubi din. Wa zai iya bani misali a yanayinmu yau? Wani yanzu ya baka labari wane-wane ya faɗi kaza akan wane, baka ce ya yi ƙarya ba, sai ka ce ai na sadu da wane ɗazu ya ce mini kaza da kaza. Kaga mai kake son ka ce? Sai labarin da wane ya baka ba haka ba ne, ga tabbacin yanda labarin yake, amma baka fito ka ce masa ne wancan ƙarya yake yi ba. An fahimci wannan? Wanda wannan shine fa'idan sanin maratibu siha, cewa sahihul Bukhari, sahihul Muslim, sunan, yanda aka jera su. In an samu karo tsakanin hadisan, sai ka gabatar da wanda ya fi inganci akan wanda bai kai shi inganci ba. To shikenan da muka yi bincike muka tarar cewa hadisan nan guda biyu sun inganta, to anan sai mu zo wajen jam'i. Sai Bukhari ya ce maka to na san da wancan hadisin, ko da bai cika sharaɗin da zan fitar da shi a cikin sunan ba, ai a cikin sahihi na ba, to in gwada maka cewa wancan hani ba na haramci bane. Nuna fitar da, saboda al-aslu fi nahyi at-tahrim, idan aka hana abu an haramta yin abin, amma in aka samu cewa an aikata ko an yi rangwame ko ya zo a wani guri annabin Allah ya yi shiru akan abin, ya gwada wancan hani din ba don haramci bane. Na biyu kenan. Na uku, zai iya yiwuwa haramcin da aka yi na wani nau'i ne na waka ba dukkan wakoki ba. Wancan haramcin da ya zo haramci ne na wakokin da ba su dace ba, ko a masallaci ko ba a masallaci ba su dace ba, wanda kai zaka iya kallon wani irin waƙoƙi ne. Amma waƙoƙin da suka zo na kare addinin musulunci, wanda suka zamo a matsayin makami ne na fuskantan abokan gaba na yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda Hafiz Ibn Hajar da su Imam Shawkani suka kawo, to irin waɗannan da babu ba su a ciki, kuma ba su zamana al'ada ne da aka rike ana yi a masallaci ba, ba su zamana sun shagaltar da mutum daga abin da ya fi ba. To irin waɗannan su ne aka yadda su ne wanda sahabin manzon Allah irin su Hassan, irin su Abdullah bin Rawaha, irin su Ka'b bin Malik, irin su Amir bin Al-Aqwa suke yi. An fahimci wannan? An fahimci jam'in? An fahimci mas'alan guda biyu? Inda aka haramta a can ya inganta, inda aka halatta akwai kuyut, akwai kaidi cewa ga irin waƙoƙin, kuma ba al'ada ne na sahabin manzon Allah ba. Waɗanda aka san da suna yi a lokacin manzon Allah su ne wani lokaci sukan zauna su yi mai su raira irin waƙoƙin da suke yi a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda Umar ya zo ya yi inkari saboda ba al'adarsu ba ne. An fahimci wannan? Tayyib. Sai ke cewa babu ashabil hirabati fil masjid. Imam al-Bukhari ya cigaba yake cewa babi da ya zo don yin bayani akan halaccin yin wasa da makami a masallaci, wanda a baya babin da ya gabata kafin babin da muka kammala yanzu ya zo cewa annabin Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi Abi Musa al-Ash'ari ya hana mutum ya shiga da makami a masallaci ko ya wuce da makami a kasuwa, face ya yi mai ya rike kansa ko ya shige da shi a cikin gidansa saboda gudun kada ya jiwa wani ciwo. To a nan gurin kuma sai Imam al-Bukhari ya kawo babin da yake halatta a shiga da makami masallaci, a yi wasa da makamin a cikin masallaci. Yaya za ka yi jam'in abinda aka halatta da abinda aka hana a can? A nan za mu ga cewa wasan da suka shigo za su yi, akwai hazar, akwai kulawa, akwai ba da hankali ga wanda yake wasa da makamin da wanda yake kallon waɗanda suke wasa da shi. Amma wanda zai wuce ne kawai zai iya yiwuwa ya manta a lokacin da yake wucewa, hankalinsa ya tafi ya jiwa wani ciwo wanda bai san cewa wani yana rike da makami ba. Kun fahimci bambancin tsakanin guda biyu? Wannan shi ne. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف انه قال عن صالح بن كيسان انه قال عن ابن شهاب وندوان الروايه الاقران صالح بن كيسان يرويته دغ ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري كسان صالح بن كيسان يا جرمي امام الزهري وند Imam Al-Hafiz Ibn Hajar da ya zo faɗan tarihinsa ya gwada cewa Salih ibn Kaysan bai soma neman ilimi ba sai bayan kai shekara 90, amma kuma hadisansa suna nan a cikin Bukhari, Muslim, Kutubus Sunna, kuma ya ɗauki ilimin da wanda yake kusan ya girme shi mafi yawan hadisansa daga Ibn Shihab ya ruwaito su, da malamai suke kawo malamin mus'alul hadith suke kawo maganar riwayatul aqran, wato abokai, aboki ya ɗauki ilimi daga abokinsa ko. Sa'annan kuma idan aka samu wannan ya ɗauki hadisi daga wannan, wannan ma ya ruwaito daga wannan, shine ake kiransa mudabbat a ilimin mus'alul hadith. Misali a ce Salih ibn Kaysan ya ruwaito daga Zuhri, Zuhri ya ruwaito daga Salih ibn Kaysan, to wannan ya zama mudabbat kenan. An fahimta? Qala akhbarani Urwa ibn Zubair anna Aisha radiyallahu anha qalat, Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce, laqad ra'aytu Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama yawman, tace hakika naga annaban Allah manzon Allah tsira da mincin Allah tabbata gare shi wata rana, ala babi hujrati akan kofan wato daki na wal habashatu al hali a wannan lokacin mutanen habasha yal'abuna suna yin wasa fil masjidi a cikin masallaci wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al hali manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yasturuni ya sutirce ni a bayan sabiri da'ihi da mayafinsa anzuru ila la'ibihim ina kallon wasan da suke yi da makamin da suke hannunsu wanda wannan a takaice Imam al-Bukhari ya kawo amma ya dada fito da ma'anan a riwayar da ya fito ya biyo da wannan ce zada Ibrahim bin al-Munzir Ibrahim bin al-Munzir ya kara akan riwayar da ta gabata wanda shi ma yana cikin malamin Imam al-Bukhari kuma shine za ku ji so da yawa ana cewa naqal al-ijma ibn al-Munzir mai yawan nakalto ijma'in malamai shine wannan Ibrahim bin al-Munzir qala haddathana ibn wahb abdullah ibn wahb daya daga cikin abadil al-arba'a su wane ne abadil al-arba'a to na san za a fada in an ce abadil al-arba'a nan ba abadila cikin sahabbai ba abadil al-arba'a cikin sahabbai sune suwa abdullah ibn umar abdullah ibn abbas Abdullahi ibn La da ka fada daidai kuma ka sun janye ka Abdullahi ibn Amr ibn al-As Abdullahi ibn Zubair ba Abdullahi ibn Mas'ud a cikin su waɗannan kananan sahabbai ne Abdullahi ibn Umar Abdullahi ibn Abbas Abdullahi ibn Amr ibn al-As Abdullahi ibn Zubair sune an ce abadil al-arba a cikin sahabbai amma nan in an ce abadil al-arba'a a wannan guri in an ce Abdullah ibn Wahab yana cikin abadil al-arba'a abadila ne wanda suke riwayato hadisi daga Abdullah ibn Lahi'a kuma hadisin su ya inganta saboda Ibn Lahi'a ya samu ikhtilali ya samu rudewan kwakwalwa lokacin da littattafansa suka kone wanda ababin ilimin hadisi an ce wani mukhtalifi ne to hadisin sa kafin ya samu wannan matsalar ya inganta bayan ya samu wannan matsalar hadisin sa da'ifi ne kaman Abdurrazzaq bin Hammam As-Sanani sahibul musannaf ya samu ikhtilali shekara hudu kafin rasuwarsa amma za ga hadisan sa a Bukhari da Muslim da kutubus sunna so duk wanda ya ruwaito masa kafin ya samu wannan matsalar hadisin sa ingantacce saboda Abdullah ibn Wahab yana cikin abadil al-arba'a wanda suke ruwaitowa daga Abdullah ibn Lahi'a kuma hadisin su ya inganta ku je ku kawo sauran ko kawai kuna so a baku komai balashi in ana baku haka kawai wallahi za ku manta amma in ku za ku yi kokari ku binciko in ka samu da kanka kai ne ba za ka sake mantawa ba insha Allahu ta'ala to ku binciko sauran guda uku din ko a baku su a sai maka kwa ne mu da to akwai Abdullah ibn al-Mubarak akwai Abdullah ibn Maslama ibn Qanab al-Qanabi to na fadi uku zaura daya kadai da barbaku tayyib saboda ka Abdullah ibn Wahab yana cikin wadanda in sun ruwaito daga Abdullah ibn Lahi'a hadisin su ya inganta qala akbarani Yunus ibn Yazid al-Aili annahu qala ibn Shihab Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Shihab az-Zuhri annahu qala an Urwa ibn Zubair annahu qala an Aisha qalat daga Aisha Allah ya kara mata yadda qalat tace ra'aytu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam naga annaban Allah tsira da mincin Allah tabbata gare shi wal habashatu al-hali mutanen habasha yal'abuna bi hirabihim suna wasa a masallaci da makamansu mashi ko makamancin haka a wannan hadisi a takaice yake a nan gurin wanda kissa ce tana da dan tsawo a wanda zai zo mana kissar za ta zo nan gaba a kitabul idain da tsawonta za ta zo a can wanda a riwayan Abu Huraira na wannan hadisin, lokacin da suke wasa din a cikin masallaci, Umar ya zago sai ya ga suna wasa ɗaya bisa ƙwanƙwani ya dinga jifan su. Waɗannan suna wasa a cikin masallaci, kun ga asali sahabin manzon Allah masallaci ba su ɗauke shi guri ne na wargi na wasa ba, kamar yadda Allah ce fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal afal. Asali masallaci guri ne na ambaton Allah na yin ibada, ba guri ne na wakoki ko na rera waka ko guri ne na yin wasanni ba. Amma in ya zamana wani lokaci haka ya faru, bai zama ya fitar da masallaci daga asalin manufofin da aka gina masallaci domin sa ba. An fahimci wannan? Saboda ka Umar a lokacin da ya gansu ya ɗebi duwatsu ya dinga jifan su, annabin Allah da ya gansu ya ce Umar ka yi haƙuri ka ƙyale su. Kun ga wadda suke riko da sunna kenan. Kuma ku lura hadisi na baya, lokacin da Hassan ya ce na kasance ina yin waƙan nan, akwai wadda a lokacin wadda ya fi ka alkhairi yana gani na ya ƙyale ni. Kun ga Umar bai sake mai da magana ba, saboda waqafuna inda kitabillah wa sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Da zaran an ce musu Allah ya ce, annabin Allah ya ce, to sahabi ba zai taka ya tsallaka ba. Wannan shine ɗabi'ansu, wanda hadisi zai zo cikin Bukhari nan. Lokacin da Umar, haka ya tabbata Bukhari da Muslim hadisi Abdullah bin Umar, lokacin da Umar zai rasu bayan an soke shi, sai aka shigo aka ce masa Umar kai irin abin da Abu Bakar ya yi mana, ka naɗa khalifa kafin ka mutu. Sai ya ce idan na naɗa khalifa, lallai wanda ya fi ni ya naɗa khalifa shi ne wa? Abu Bakar. Abu Bakar sai idan na ƙyale mutane su zaɓi shugaba da kansu, to annabin Allah haka ya ƙyale al'ummarsa. Faɗan wannan magana sahabai suka yanke suka ce to Umar la yastakhlif, Umar ba zai naɗa khalifa a bayansa ba, saboda ba zai taɓa barin abinda annabin Allah ya yi ya ɗauki abinda Abu Bakar ya yi ba. Haka hadisi ya tabbata, ina ji ko ya wuce muku a baya a wajen wankan janaba hadisin Jabir bin Abdullahi, lokacin da waɗansu mutane suka shigo gurin Jabir, daga ciki aka tambayi Jabir batun wankan janaba wani wato yawan ruwan da zai ishi mutum yayi wanka, sai ya ce sa'i guda. To kai sa'i nawa kake wanka da shi? Kun san sa'i? Mudun fiddakai din nan guda daya sai ya ishe ka kai wankan janaba da shi. Za wannan ko alwalama albarka ina gani a wannan lokaci. Wanda hadisi ya tabbata Bukhari da Muslim ya wuce muku a baya hadisin Anas kana yatawadda'u bisai ila khamsa, kana yaghtasilu bisai ila khamsa amdadin wa yatawadda'u bil muddi. Annabin Allah ya kasance yana yin wanka da sa'i daya zuwa mudun nabi guda biyar, yakan yi alwala da mudun nabi guda daya, wanda shine guda hudun sa yake ba da sa'i guda mudun fiddakai daya. Sai yace sai ya bada fatawan cewa mudun fiddakai guda dayan nan in ka cika shi da ruwa ya ishe ka kai wankan janabanka. Sai daya daga cikin yace wallahi ni kam wannan ruwan ba zai ishe ni ba. Sai yace kana yakfi man huwa khairun minka wa aktharu minka sha'ran, yace ya kasance yakan ishi wanda yafi ka alkhairi yafi ka kuma yawan gashi, shine annabin Allah sallallahu alaihi wasallam. To kai don mai ishe ka ba ka je ka karasa can, mu dai laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, wanda haka fatawan sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da zaran an ce annabin Allah, to ba sa hada shi da kowa. Hadisi ya tabbata Bukhari da Muslim hadisi Abdullah ibn Umar, wani ɗalibin sa ya tambaye shi akan sumbatan Hajarul Aswad, sai ke cewa ai annabin Allah ya sumbaci Hajarul Aswad, saboda haka ni ma na ci gaba ina sumbatan Hajarul Aswad. Sai ce masa ya Abdullah ibn Umar, mutane sun yi yawa yanzu, cinkoso ya yi yawa, idan ba zan iya ba fa cinkoso ya hana ni isowa gurin wannan dutsen balle in sumbace shi. Ace kai ina ce maka annaban Allah ya sumbaci dutsen, ka ce ara'aita kana gani kana gani, sashi can a Yemen ba ruwana da ara'aita, naga annaban Allah yana yi haka zai. Sai yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. An fahimci wannan? Saboda haka sabin manzon Allah suke, shi ya saka komai girman mutum idan ya taka wani ko ya saba abinda annaban Allah yace za su ce a'a rajulun qara bi ra'yi. Imran bin Husayn radiyallahu anhu arda, lokacin da Umar ko Uthman yake hana mutane su yi mut'atul hajj, wato mutum yayi umra ya kammala sa'annan ya zo ya shiga aikin haji, Umar yana hana mutane, haka Uthman yace mutane su yi kirani ko kuma su yi ifradi kadai. Sai Imran bin Husayn sahabin manzon Allah yace lokacin annaban Allah mun yi mut'a, har annaban Allah ya rasu wani aya daga Qur'ani bai sauko masa ya hana ba, annaban Allah bai hana ba, wani mutum da ra'ayinsa kawai yace ba za a yi ba. To yo kai ka duba ka gani ra'ayin mutane nawa kake bi kake barin sunnan manzon Allah. A ce maka qala rasulullah, ka ce a wani ya ce, kaga sahabin manzon Allah kenan wanda su ne ƙuduwanmu, sun nuna mana abin koyi na gari shine annaban Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka a wannan hadisi Umar ya jefe su kuma annaban Allah ya hana shi, wanda a wani riwayar yadda Aisha ta kawo kissan a nan gurin in ka bi diddigin riwayan inda ya zo da tsawonsa, tana cewa a lokacin da suka shigo masallaci suna wasa, sai na ji sha'awan da in kalli in suna yin wasan nan. To ko ni na tambayi manzon Allah ya bani dama, ko ina cikin haka sai annabin Allah ya ce min kina sha'awa ne ki gamsu, shi na ce eh. Sai annabin Allah ya ce to ki tashi. Annabin Allah na tsaye ta ɗora haɓanta a kan kafaɗan manzon Allah, a wata riwaya da kumatunta da kumatun manzon Allah suka mannu da juna, tana bayan manzon Allah tana kallo. Sai annabin Allah ce bai ishe ki bane, ce karka yi gaggawa annabin Allah, a riwayar Nasa'i take cewa ita da kanta tace wallahi ya ishe ni, amma ina son sauran mata su san matsayina a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sauran mata su san matsayin da nake da shi a gurin manzon Allah, su gani yadda nake ina ta kallo kawai. Tace wallahi kallon ya ishe ni, amma don nuna wa sauran kishiyoyi na irin matsayin da nake da shi. Allahu akbar. Wannan riwayar Imam An-Nasa'i ya zo da wannan cewa har ita ne a ƙarshe ta ce wa annabin Allah ya ishe ni haka. Annabin Allah ya ce to ki koma ki zauna ki shiga ɗaki. An fahimta? Wannan dai mahallu shahid cewa sun yi wasa a cikin masallaci da makaminsu kaman suna training ne, ba wai kawai wasannin da ba su da amfani ba. An fahimci wannan? Wallahu ta'ala a'lam. Tayyib, har yanzu dai muna da dama mu ci gaba ko? Babu zikril bai'i wa shira'i ala al-minbar fi al-masjid. Ce wannan babu ya zo don yin bayanin mutum ya ambaci saya da sayarwa akan minbari a cikin masallaci. To anan tambayan da zai zo shin ya halatta ai ciniki a cikin masallaci ko bai halatta ba? In ya halatta ko kuma in bai halatta ba, in aka kulla cinikin, shin cinikin ya kullu ko kuma bai kullu ba? Za mu yi bayani a kai. Yake cewa qala haddathana Ali ibn Abdullah al-Madini qala haddathana Sufyan, wani Sufyan ne a nan gurin? Muna da Sufyan bin Uyayna, muna da Sufyan bin Sa'id bin Masruk al-Thawri. Wane ne wannan? Bin Uyayna? Me yasa bin Uyayna? Akwai dalili? La shak, ni ma zan yi muwafaka bin Uyayna, amma ni yana da nawa dalilin. Tayyib, Ali ibn al-Madini, Ali ibn Abdullah al-Madini, wanda yake ruwaito hadisin anan, an haife shi shekara ta 161. A wannan shekaran Sufyan al-Thawri ya rasu. So kaga, in kaga Ali ibn al-Madini Sufyan, kaulan wahidan ba zai taba yuwa a ce Sufyan al-Thawri bane. saboda ba zai yi a shekarun da aka haife shi ya soma daukan ilimin hadisi ba. Saboda haka Sufyan annan Ibn Uyayna ne. Ibn Uyayna ya rasu shekara ta 198. 198. Da shi da Abdurrahman bin Mahdi da Yahya bin Sa'id al-Qattan. Saboda haka tabbas Ali ibn al-Madini yake ruwaito daga Sufyan bin Uyayna ne, ba daga Sufyan al-Thawri ba. Wani zai iya cewa to ai ma Sufyan al-Thawri ba zai zo a nan ba, a'a wani lokaci yakan zo, wani lokaci sukan hada malamai. In kaga Muhammad bin Kathir al-Abdi, kaman kubar Muhammad bin Kathir al-Abdi shi kuma malamin Bukhari, amma baya ruwaitowa sai daga Sufyan al-Thawri. Sufyan al-Thawri ne yake zuwa a malamin sa. Saboda ka in kaga Sufyan kaga Muhammad bin Kathir al-Abdi, to nan Sufyan al-Thawri ne. To Muhammad bin Yusuf al-Siryabi malamin Bukhari, akwai dalibin sa da ya ruwaito sahihin sa, Muhammad bin Yusuf al-Firabri shine dalibin Bukhari. Akwai malamin sa Firabri Siryabi malamin sa dalibin sa Firabri. An fahimci wannan? So in kaga Muhammad bin Yusuf yaka ruwaito daga Sufyan al-Thawri da Sufyan bin Uyayna, to ya zan yi in bambance? In ya ruwaito daga Ibn Uyayna zai fallasa, zai ce Ibn Uyayna. Amma in yace Sufyan kadai, kuriki wannan ka'idodi ne masu amfani. In yace Sufyan, Muhammad bin Yusuf daga Sufyan, to Sufyan al-Thawri ne. Amma in Uyayna ne zai bayyana shi ya fito da shi cewa Sufyan bin Uyayna ne na ruwaito masa daga a wannan gurin. Wannan la'alla waɗansu su abin nan. Tayyib, yake cewa Sufyan anan Ibn Uyayna annahu kala ni Yahya nan bin Sa'id al-Ansari. Saboda Yahya bin Sa'id al-Qattan shekara ɗaya suka rasu da shi da Sufyan bin Uyayna. An Amrata binti Abdurrahman, Amrata ana kirgata a cikin sayyidatut tabi'at, cikin shugabannin mata tabi'ai, da ita da Hafsa bintu Siri su ne jagorori cikin mata wadda suke mata tabi'ai, wanda a yau abinda muka rasa mu samu mace marji'a a wani ilimi cikin ilimin addini, ko akwai? Kace yau ana rikicin hadisi, aje a samu malama wance. Akwai? Ba su da kwakwalwan ne? Ba za su iya yi ba? Me yasa ba su yi ba? Sai mu binciko mu gani. Annaha qalat an Aisha radiyallahu anha qalat, daga Aisha Allah ya kara mata yadda, tace atatha bariratu tas'aluha fi kitabatiha, cewa Barira ta zo wa Aisha tana tambayanta tambaya na neman taimako, ko tana neman Aisha ta taimaka mata akan yarjejeniya na kitaba, anan bi ma'ana wadda tayi tsakaninta da masu gidanta akan su entar da ita. Kitaba anan saboda bayi suna nan kashi kashi, akwai kin bawan da cikakken bawa kenan, akwai muba'ab wanda an enta sashinsa ba enta ba, kaman bawa wadda yake na mutum biyu, ɗaya ya ce na entar da nawa ɓangaren, ɗaya ya ce ni ban enta nawa ba. Akwai bawa mukatab, wato an rubuta masa wani kuɗi ya biya, in ya biya kuɗin ya zama ya entar da kansa, shine kitaba a nan gurin. Wallazina yabdaguna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira wa atuhum min malillahi alladhi ataakum, sune kitaba. Wanda asalin anan ne aka samu dalilin bai'u bitaqsit, wato kasuwanci akan biyan kuɗi kaɗan kaɗan, kulla ciniki, a ce an kulla ciniki, bai'u bitaqsit shine ka zo kana son wannan waya, sai in ce maka ce mani babu kuɗi amma mu yi yarjejeniya za ka dinga biya a hankali, to a wannan ciniki shine asalinsa alkitaba. wanda anan barira tana cikin wanda masu gidanta suka yi yarjejeniya suka yi rubutu ta kawo wani kuɗi ta rinka biya har in ta kammala ta in ta kanta. Wanda riwayar za ta zo a gaba cewa kitabul itq abinda suka yi da ita sun rubuta mata tis'a awaqin uqiya tara suka rubuta mata ta bayar kuma a cikin shekara tara kowane shekara ta bada uqiya daya ko wanda uqiya shine idan uqiya guda biyar in ka mallaki azurfan da ya kai uqiya biyar ko zinari to zakka ya hau kanka kenan akalla za mu iya kiristawa a ce miliyon ɗaya da wani abu aka rubuta mata akan an raba dole ne wajen bai'u bit taqsir in za ka yi kasuwanci irin mutum ya dinga biya a hankali to wa'annan sharuɗa dole sai an cika su na ɗaya a tabbatar an san adadin kuɗin kuɗin kaza ne jumillan kuɗin abu na biyu a san yaushe ne za a kammala biya zuwa yaushe misali uqiya tara shekara tara a san a kowane shekara ko kuma kowane wata ko kuma kowane sati nawa za a dinga bayarwa kun fahimci wannan sharuɗa dole ne a wajen cinikin a kulla wannan an fahimci wannan shine asalin bai'u bit taqsir wanda abin tambaya da malamai suke tattaunawa a wannan mas'ala din suka samu sabanin fahimta shine shin ya halatta in bambance kuɗin biya a hankali da yanzu in ce wannan waya 10,000 ne kuɗi a hannu in kana so ka biya a hankali 10,015 ya halatta ko bai halatta ba mal naga ka kada ganka ya halatta bai halatta ba me yasa bai halatta ba me yasa ya halatta la shakka ni da abinda na fahimta maganganun malamai da abinda na fi tafiya akai shine ya halatta da wannan shine fatwa na lajnatu da'ima akwai dalili kuma asar ko hadisi cikin musnad imam ahad hadisi abdullahi ibn amr ibn al-as da annabin Allah zai fita yaki bai da abinda zai saya aka yi ciniki aka ce to in zai biya yanzu ga kudin in kuma sai bayan ya dawo ne wani lokaci kudin ya fi haka annabin Allah ya ce ka karbi cinikin a haka amma imam al-albani yake cewa wannan cinikin bai yi ba babu dalilin bambance tsakanin yanzu da anjima dalili kuma hadisin da yazo cikin sunan abi daud hadisi abi huraira man ba'a bai'ataini falahu awkasuhuma aw ar-riba ce wanda ya ciniki guda biyu to imma a biya shi abin da yafi kasa ko kuma ya dauki riba to wannan shine dalilin wanda suke cewa bai halatta a bambance tsakanin yanzu in kaza ne gashi ka biya kaza imma in ka tin daga maka kafa to zaka ƙara kuɗin suka ce annabin Allah ya ce wanda ya ciniki guda biyu akan ciniki daya to imma a bashi kuɗin da yafi kasa ko kuma ya karbi riba to anan hakikatan suran ni ina kallonta akwai bambanci anan annabin Allah yana maganan cewa idan har aka tashi a cinikin ba a yanke guda daya ba misali nazo na ce ina son wannan waya ka ce man to in zaka biya yanzu 10,000 in sai wani lokaci a hankali zaka biya 10,015 ce to shikenan na tafi to a wannan yanayi mun rabu akai akan ciniki biyu ba mu yanke ko daya ba amma in mun rabu akan to zan biya a hankali kaga ai ba ciniki biyu bane a ciniki daya mun yanke cinikin akan cewa zan rinka biya a hankali kuma ga lokaci so daga ba zai shiga falahu aw kasuhuma aw ar-riba ba wallahu ta'ala a'lam Sheikh Albani jin mariga Sheikh Ja'far Muhammad Ja'far Mahmud Adam ya tafi akan abinda fatawan da Imam Al-Albani yake akai رحمه الله تعالى رحمة واسعة. سوى ذلك لورادة ولوكتي أنا كنو منا كي ناسو مكمل لكم من بياني أتن حالة تنشينيكي أتكم مسلاتي واندا حقيقة وانا مسألة منكرن تحديثي دي يتبطى أتكم سنن أكوي حديث أبي هريرة da annaban Allah yace in kun ji mutun yana ciniki yana saya ko yana sayarwa a masallaci ku ce kar Allah ya saka yi riba ko kun ji yana sanar da wani abin da ya bata masa ku ce kar Allah ya saka samu abin anan wannan haramci ne to shin ya halatta akwai abin da ake yi inda mafi yawa hatta a masallacin Ahlus Sunna ana yi sanar da cewa akwai kasa ana wani akwai kasid da ake sayarwa a guri kaza talla talla a masallaci wannan shine talle ko a ce an zo ana baje koli wanda yake bukatar littafi kaza ya je ya saya shin wannan ya halatta ya shiga cikin ciniki saya da sayarwa da za mu yi darasi na gaba tare da ni sai in ce sai darasi na gaba kowa ya je binciken sa sa'annan idan mun ce ciniki a masallaci sin haraban masallaci ya shiga ciki mutum ya zai kasa kayansa a waje a haraban masallaci shin ya shiga irin abinda annaban Allah ya ce saya da sayarwa a masallaci ko bai shiga ciki ba la shakka ittifaqan mun yadda wannan shine masallaci iya ginin nan shin haraban nan yana da hukuncin masallaci ko bai da shi idan mutum yayi anan yayi ciniki anan mun san za mu ce kar Allah ya sa kai ne ko da tutto na maganan ciniki kuka yi ko canji kuka yi duk abin da zai shiga nau'i na ciniki a cikin masallaci haramun matsala ta ɗaya kenan ta biyu minti bayyin saboda haka haramun ne sa'annan kuma hakan nan talla a masallaci an tambayi Muhammad bin Mukhtar al-Shankifi akai yake cewa wannan ma ya shiga cikin ciniki saboda talla aka yi wa wanda yake sai da wannan kaya kuma a cikin masallaci haramun ne hakan nan shi a ra'ayinsa kuma a sharhin sa na Zadul Mustaqni ne ya faɗi maganar cewa haraban masallaci in an kewaye an iyakance ya shiga ciki yana da hukuncin masallaci ba za a kasa kaya ko a sayar da abu a haraban masallaci ba in an kewaye wannan wani tashin malamai suna ganin haka ma wallahu ta'ala a'lam ni bana ganin cewa haraba zai shiga ciki saboda haraba baya daukan hukuncin masallaci cikakken dauka saboda mai al'ada mai haila mai janaba zaka iya cewa zai zauna ani a haraban masallaci in ka hana shi shiga cikin masallaci hakan nan abinda ake cewa ya wuce muku a baya idan ɗaya ya shiga masallaci ɗayan ku ya shiga masallaci kar ya zauna sai yayi raka'a guda biyu ba za ka ce in ya shiga haraba kar ya zauna sai yayi ne saboda haka akwai waɗansu abubuwan da za mu iya fitar da haraba a ciki akwai abubuwan da za hakan nan batun wannan cinikayya na sanarwa hakikatan abu ne da ko ina an sani tunda za a kalli program muna neman malamai masu bincike su daɗa binciko mana irin wannan mutum ya zo ya ce ko ana baje koli ko wani banki ko ana sai da kasa ɗin wani ko ana sai da kaza a waje kaza ya shiga cikin cinikayya a masallaci da annabin Allah ya haramta ko ban shiga ba kun ji dai ra'ayin malami Muhammad bin Mukhtar al-Shankifi wanda ake masa laqabi da faqihul madina shi dai yana ganin ya shiga ciki duk wani abin da hatta irin abinda ake mannawa a masallaci da sunan kamfani a ce in kana nema to yace wannan ma talla ne wa wannan kamfani din yace ya kamata a share in mutun yayi abu fi sabilillahi a share sunansa in a waje ku je can ku tattauna babu matsala kai sanarwanka a waje wallahu ta'ala a'lam lura da lokaci yayi ba za mu samu kammala wannan hadisin ba saboda ka darasi na gaba kar ku ce wa Ibrahim da yasina anan za mu tashi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته